والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة.
Mita 89.7 FM kamar yadda ake sauraro karfe 9:06 lokaci kuma domin shirin rayuwa a barkoyi.
Wa aushakal yatu an yagsha amanina fa nahnu min furqatin bal wa tumazziquna wa tamla'u al-jufzu quman wa ghislina wa batmana qibuna wa tuzza hadiruna wa aushakal yatu an yagsha amanina فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقومان وغسلينا لنبت في قك أهل الكافر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu lafiya ya jinkirta mana ya ba mu dama ya kawo wannan rana mai albarka ranar Juma'a haji babban rana. Godiya ta tabbata gare shi shi kadai tabaraka wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada dan aikin Allah kamar kullun kamar yadda aka saba a wannan shiri namu mai albarka na rayuwa barkoyi. Insha Allah yau zamu tattauna ne akan wani babban sahabi shahararri jarimi wanda Allah yayi masa albarka a rayuwarsa kuma yayi abin da ya cancanta ayi masa addu'a shine Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Insha Allah idan Allah ya ba mu damar lokaci zamu ji waye wannan bawan Allah wace irin gudunmuwa ya bayar menene abin da zamu koya a cikin sirarsa ko tarihinsa. Shi dai sunansa Muhammad bin Maslamata bin Salamata bin Huraysh al-Ansari al-Ausi. Ya ji yakin Badar. Malaman tarihi da sira suka ce dukkan yakukan da suka biyo Badar ma ya ji. Ya ji Uhud da sauransu. Yana cikin sahabban da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan wakilta shi a wasu yakukukan saboda jarin takasar cancantarsa. Yanzu kamar misalin yakin Tabuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Muhammad bin Maslamah al-Ansari ya zama komanda a nan. Kaga shi yana da matsayi, shi yana da daraja, shi yana da kima Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Mahaifiyarsa sunanta Suhaim Khulaida bintu Abi Ubaid. Abun mamaki Muhammad bin Maslamah al-Ansari sai a Madina ma ya musulunta, yana daga cikin mutanen da babban ambasadan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina shine Mus'ab ibn Umair ya musuluntar da shi a Madina. Abu Abdurrahman kenan, ko kuma kace Abu Said, ko kace Abu Abdullah, duka alkunya sane Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Shi wannan mutumi akram kalla wato Annabi yayi masa wani yabo kuma ya wato ya gaya masa wata magana a matsayin addu'a. Annabi nuna shi wata rin ya ce la tadurruhu al-fitna. duk inda za a je a dawo akan fitintunin da su faru a rayuwa to shi wannan fitina Allah ya bashi kariya da ita Allahu akbar
to za ta shafe shi ba kenan
insha Allah
na'am
annabi ya masa addu'a kuma hakan akai ibnu sa'ad yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba kulla abokantaka da kawance tsakanin Muhammad bin Maslamah al-Ansari da Abi Ubaid Abi Ubaida Amir bin al-Jarrah annabi ya hada su zamanto aboka ga wancan dan aljanna ne yana cikin al-ashrat al-mubashirin bil janna
na'am
Imam Az-Zahabi rahimahullah
amin
ya fada a cikin sirr alamin nubala mujalladi na biyu shafi na 369 da kuma littafin sa al-isaba a mujalladi na 9 shafi na 132 yace Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu kana radiyallahu anhu mimman i'tazala al-fitna yana daga cikin mutanen da suka kaurace wa fitina mana duk wani abu da yazo na fitina an samu fitintunu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na ya kukuka to shi sai ya janye shi bai zai shiga ba saboda annabi ya ce la tadurruhu ay fitna bai je yakin jamal da aka yi ba bai je yakin siffin ba duk waɗannan yakukan yana nan amma bai shiga ba sai ya ja gefe ana ruwaitowa cewa sai ya dauki takobi na itace
to
eh me kun ai dauki takobi na karfi sai ya dauki takobi na itace sai ya zura shi a cikin gidan takobin ya tafi wani gari da ake ce da shi Ar-Rabaza ya je ya zauna a can ya bar inda ake yaƙi ya bar inda ake fitina ya tsallake ya bar Madina ya koma Rabaza ya je ainihin wato zauna wani lokaci mai dan tsawo haka dan me dan kada ya shiga cikin rigima anan gurin abin da nake so ka gane
yawa akar makallau
kaga muna karanta tarihin mutanen nan ne dan mu dan tsinci abin da zamu dan a shi wannan yana nuna akar makallau duk inda ake rigima ko fitina idan da yanda za ka yi ka janye jikinka kada a yi da kai kada ka shiga to shi ya fi yanzu ka duba rayuwar nan da muke ciki masha Allah tana cike da fitintunu rigingimu
haka yake
duk yanda za a yi ke baiwar Allah kai bawan Allah masu saurari daga cikin darasin da za mu dauka anan shi ne kauracewa fitina shi ne zaman lafiya wani fa a wata fitinar wallahi za a warwashe imaninsa a tafi da shi
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wani a cikin fitinar za a tafi da rayuwarsa wani kuma ta dalilin fitinar nan zai shiga bala'in da har ya mutu ba zai rabu da shi ba fitintunu ga sunan na siyasa ga ba da fada da kiyayya ta siyasa fitintunu da ya shafi mulki da sarauta fitintunu da ya shafi harkar kungiyoyi fitina ta addini fadan addini rigingimu na aqida mutum ya fito ya shahara ya shiga da su ake damawa shi baya tsoro shi yana cikin fitina a'a ba a san tashin hankali ba a san rigima duk yanda za a yi ko an nemi a tsoma ka a ciki yi kokari ka ba da uzuri ka janye in har irin waɗannan bayan Allah sukan kama su yi tafiya su bar garin da suke zama da iyalansu su tashi tattare garin su bar garin da suke su tafi wani gari su je su zauna lokaci mai tsawo don saboda kar su shiga fitina to yaya ni da kai yau yanzu ba kaman kam a ce yau kana zaune ne a Kano Allah ya kiyaye wata fitinar ta taso kaga cewa in dai kana nan garin to lalle sai an yi da kai ko baka shiga ba sai an shigo da kai to sai mutum ya hijira gaba ɗaya tattare gaba ɗaya ma bar garin ya koma wani gari ya je zauna ya tabbata Allah yana kasuwancin sa yana sana'arsa
akan Allah kana nufin kamar ɗan gudun hijira wanda in bala'i ya bala'i su bar gari
kake rai ko da gaske da su da wasu su ko ba gudun hijira ba akwai wanda ai zai kaurace wani wuri zuwa wani lokaci
na'am
to mutum ya zauna fada cikin fitina wanda kace mu wato kila dan gudun hijira ba da gidan da zai zauna an kone masa gidansa an yi wai wannan da gidansa da wadatarsa da kasuwancinsa da rufin asirinsa da komai saboda tsabukan ya shiga cikin fitina ya kaurace mata ya koma wani guri wannan hali ne na sharaf magabata na kware suna yin wannan kuma jama'a mu yi koyi da su dan mu kubuta kada mutum ya shiga cikin fitina da yanda za a mutu ya kaurace fitina ya kaurace mata Muhammad bin Maslama al-Ansari yana da cikin mutanen da suka kaurace wa fitina Sayyidina Umar ibn Khattab yana darasa shi kwarai yana kimanta shi an ce ya sanya shi ya zama wakilin sa a wajen karban zakata Juhaina Juhaina kabilar Juhaina kuma yana cikin yan hannun daman Umar ibn Khattab shi wannan Muhammad bin Maslama al-Ansari ta yadda idan an kawo wa Sayyidina Umar a matsayin sa na shugaba aka kawo masa kukan wani ma'aikaci cewa yana yin ba daidai ba to Sayyidina Umar ya kan wakilta Muhammad bin Maslama al-Ansari ya je bibi ce wannan ma'aikaci ya ga ainihin wato yaya lamarin sai ki me gaskiyar al'amari me kurakuran sai ya ce gyara me da daidai da su kaga ai babba ne wannan bawan Allah an boyto mutum ne yana da adalci kwarai bai da sentiment bai da bangaranci shi sa Umar yake nada shi wannan aikin ka san mallan akwai mutanen da idan aka ba su amana ta wani abu musamman da ya shafi irin wannan to sai ga mutum yakan nuna bangaren da yake goyon baya to ne kuma ba da biya ne mai kyau lokacin da aka ce wani yana rigima da wani ko ana zargin wani da wani abu to karka je da wani bangare a ka je da zuciya ta adalci gaskiya ta bayyana kai bayanin ta ka taho
malam koda wanda ake rigimar da shi shi nawa ne kuma wancan ba nawa bane iya nesa da ni
to akwai wani naka da wanda ba naka ba indai musulmi ne kana da wani naka kace wai wani nawa ne wani ba nawa bane
ka san akwai mafi kusanci da kaniwa da sauransu
a wannan ababi na hukunci
na'am
indai za a magana adalci ba wani maganar wato wani na kusa da ni ne wani na nesa da ni ne ba na son wani ko wani kai ko mutum ba musulmi bane dole sai ka masa adalci wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko danka ne
maga
hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa wallahi law anna fatimata bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha wallahi da fatima yar gidan muhammad za ta yi sata
ya zubi Allah kai
da a ce zai yi ta yi Allah ma ya tsare ta yace laqata'tu yadaha wallahi sai na yanke hannunta to ga gari karewa annabi cewa fatima wata riwaya tsoka ce a jikina tsoka ne a jikinta mana ni da ita ɗaya ne jinina ne jikina ne Fatima amma ka ji saboda adalci ka ga dai karewan nasa kenan ko yace wallahi idan ta yi sata sai na yanke hannunta so dan wani yana nesa da kai wani kana yi da shi wani danginka ne wani abokinka ne wani na kusa da kai wani na garinku ne ko wani wani babba ya ma magana kansa ba daidai ba ne ka nuna rashin adalci ka cutar da wani wadda yau kasan nan a cike take da waɗannan barna da rashin gaskiya wallahi ma la'amini yau in masifa ta same ka Allah ya kiyaye ku ka fada ka wannan wani abu ka shiga hannun hukuma ko jami'a ko wani abu kawai abin da zai kubutar da kai ba ka sani kuma ina gaya ma duk wata barna da ka sani maɓarnata mai barna zai yi barna amma idan yana da wasu in yana da wasu in yana da wasu wallahi kubuta zai wani babban jami'i yake gaya min cewa wannan sace-sacen mutanen da ake kidnapping din nan da ake na mutane babban jami'i ne yace malam ku ci gaba da yin wa'azi abin da ya lalata kasar nan shine rashin adalci da rashin gaskiya yace duk wani mai barna a kasar nan kake gani yana da ubangida duk wani mai ta'adi duk wata barna da kake tunanin zaka faide ta ko to akwai iyayen gidansu
Hmm.
Sani ko ka gane karatu duk wani mabarnaci da za a ce yau yana yin wani barna yana kashe mutane yana zubar da a'a yana sata a'a yana kaza a'a yana wane ne akwai iyayen gidansu
to amma akan makalla wannan baka ganin kaman tunani ne na sashi shi kadai yake tunanin haka ne
experience ne aiki ne ya nuna yau da gobe suna kamawa ai a ce ai musu waya a ce su sake dole wannan shine reality ai wannan ko karamin mutum ma ya san da wannan me yasa cutar ta kici ta kicin yawa
amma wataƙila wanda ake kamawa ake cewa saki akar makalla wanda ba su da laifi ne sai wani yayi waya ce a sake su
ba lalle ba da laifi da in ba laifi malam ai ba sai wani yayi waya ba ai in ba yi da laifi ba sai wani yayi waya ba bincike zai nuna sai a sake shi mutane nawa ake kai su gurin yan sanda ko sojoji bincike ya tabbatar da ba su da laifi ko wajen alkali kuma a sake su ba tare da wani yayi magana ba na yadda ana yin zalunci a rike mai laifi a cutar da shi amma ina so na gaya maka masu barnan nan da ta'adi suna da iyayen gidajensu kuma su sun sani kowa ma ya sani sai dai a shiru a kama baki yace mun kama wani fajiri mabarnaci mai ta'adi ya kakkashe jami'an tsaro ya kashe sojoji Allah ya yawa da su ya kashe yan sanda ya kashe masu hali ya wato kwararren mutum ne wajen wannan sace-sacen mutanen da wannan sauransu yace Allah muka rike shi hannu da hannu muka aka daddoki hoton su aka menene aka zo za a wannan sai aka ce to a mika shi Abuja wurin manya yace tunda muka mika wannan mutum mun dauka za a yi masa hukunci to saboda ma shi yayin akwai abin da yafi karfin kisa ma ya kamata cancance shi ai niman sa ake ruwa a jami'a yace wallahi wata rana muna bakin hanya muna patrol muna checking din wasu abubuwa sai ga wata mota convoy tana wuta pow tana tsakiya wani a gaba wani a baya ana raka shi kace waye wannan mun dauka wani babban jami'i ne na gwamnati muna zuwa ya sauke gilas wallahi yace sai ga wannan mutumin da muka kama din muka kai shine har rakiya ma aka yi wa masa ma yana mana dariya yana daga hannu kurin ya wuce
wani lokacin aka kama
wani abu sai Najeriya
in ba a tabbatar mata da
ka ga malam Amin ka ga
dakata
malam Amin dakata do Allah ka daina goyon bayan mabarnata do Allah kai dan Najeriya ne ka san Najeriya ne ni ma na san ta ka daina wani kwane-kwane ka faɗi gaskiya kawai ka huta ka daina wani me za ka ce
akramak Allah misali wa inda zaka ga an kama haka ana sa misali a kafafen sadarwa zaka suna bayanai kamar karan kansu ne yake sa su suke yi ko rashin kuɗi haka da sauransu
ake idan mutum ba shi da kuɗi ya halatta ya yi kashe wani
a bai halatta
wai ya kama wani ya sayar da shi
dalilan da yake sa su suke yin dai
to wannan din in an tabbatar rashin kuɗi ne ya halatta a sake shi haka kawai
akramak Allah watakila suna hannun hukuma ana kokarin samun yadda za a samar da dalilai kafin a kai su gaban alkalai
to ai wannan masu kamun masu dalilan ne suka kama suka bayar a hukunta shi din aka take shi wanda suka kama neman sa ma'aiki ka san fa kasan nan sarai sai sa wallahi wannan wahalar da muke ciki magana ce guda daya da dadi ko ba dadi kawai mutane su ji tsoron Allah su faɗi gaskiya
to akrama kalame mafita tunda haka ne
shine yanzu bayanin da muke kenan mafitar Allah ya ba mu shiwa gabanni na gaske ba na ƙarya ba ba yan neman to ba ba yan waɗanda burin su kawai su gina kansu ba ingantaccen shugabanci samun ingantaccen shugabanci tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansala samun jagorori dattawan kirki a ƙasa masu kishin al'umma ba 'yan alfarma ba waɗanda ga matsayi Allah ya ba su ba amma kuma ƙaramin yaro zai iya juya su saboda yana da wata kujera ba dattawa na gaske wanda ko shugaban ƙasa in sun yi magana bai sai ya tsallaka ba saboda sun rike dattakunsu muna buƙatar mu samu dattawa a ƙasar nan tsayayyu marasa tsoron wani kuma wanda ba abin duniya ne a gabansu ba sannan samari matasa su zama wayayyu wayewa na farko mutum ya rike addininsa ya bautawa Allah daidai gwargwado ka kyautata alaƙar ka da Allah to Allah zai baka nasara akan duk wani tunani da zaka yi da gudunmuwa da zaka bayar cikin al'ummarka sannan kuma yan siyasa shugabanni na siyasa su ji tsoron Allah mu ma mu ji tsoron Allah mu zabi mutanen kirki waɗanda suke da kishin al'umma su ba kishin mai haftara ka san matsalan mu ne yanzu akan shiga siyasa ne mijin samu yanda kaga suke mutuwa akan kujerun siyasun nan nasu kai ka san ba dan Allah suke ba galiban sai ka dan wanda Allah ya zaba dan wanda yake dan Allah abin da ya dame shi ya samu dama ya taimaki al'umma zai ji a kashe wani bazani saboda yana neman kujera bai zai ji ayi kaza saboda yana neman ya dawoma akan kujerar sa ba amma kazantar da ake a cikin kujerun mulki a kasar nan ita ta taimaka mana wajen bude kofar mabarnata su ta barna su kuma ba sa tsoron kowa so wannan shine gaskiyar magana kuma uwa uba ka duba yadda ake nisantar da mutane daga Allah araba mutane da sauraron malamai su ji wa'azi da za a tura dora su akan gaskiya ka duba yadda ake sawa mutane su ji a ransu musamman waɗanda suke da matsayi da girma suke daukan masu gaya musu gaskiya kamar masu wa'azi ko fadakarwa suna daukan su kamar makiyansu ne kamar ba sa son su ne sai ana sauraron su sai su dauki lokacin da ka dauki wani makiyinka ne wani baya son ka to duk abin da zai gaya ma na gaskiya baka saurare shi ba inganta ilimi adalci a cikin jagoranci automatically wasu abubuwan za su rinka gyaruwa da kansu wallahi da zarar jagora ya zama adali mai gaskiya a karan kansa to da taimakon Allah za ga wasu abubuwa suna gyaruwa waɗanda suke kasa shi kadan ana samun gyara
akarmu kallahu kana magana yadda za a sami gyaran nan kuma shugabannin nan dukkanin su daga cikin mu suke fitowa kuma kullum mu ne muke zabo su mu ci su shugabance mu saboda haka baka ganin cewa kamar dai mu din ne ba a gyara ba gabaki daya shi yasa
dukkan laifin namu ne gaba daya daga cikin mu ne dawon ni ban ce aljanu bane shugabannin ai ba aljanu bane daga cikin mu ne amma su ya muke zaba kai ka sani akwai wanda sun cancanta a zabe su mutanen kirki amma laifin su ba su da kudi ita kanta al'ummar is corrupted corruption yayi yawa sai a samu mutum sanasa ne ko gwamna yake nema ko shugaban kasa yake nema ko wani dan majalisa yake nema kowa ya yadda cewa mutum ne na kware na kirki a bashi dama ya shugabanci mutane ya aiki amma in baya bada kudi ba wanda zai zabe shi ba haka bane suna nan ai ba wai babu su ba kana so ka ce Najeriya ba mutanen kirki akwai amma mutanen da suke zaben su kansu suna bukata a musu wato sitting hammer da carburetor na'am
to akan magallawo gashi ka dauko wannan yanki mai fadi da girma amma dai ma saurare ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka za mu leka sashin talace mu ji dan abin da su ma suke dauke da shi
أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرد كربا ما سيطنينا ويزرع الورد فينا والرياح
I wish you build this Alato on at the gate where most never end.
My guy, this one pass Alato. This one, now Mobile Peel and Win promo.
Mobile waiting?
Hey, the Mobile Peel and Win promo 2.0 don't land it, bossa. Just buy one 4-liter bottle of Mobile Super 1000 X1 XSP or Mobile Super 2000 lubricant. He labeled with the front and back and you go see your pin. Type Mobile, lift space, type the pin, then send and go.
رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج
فندى يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع
بك من دواء أجتم النشريم البركة نار يواء بركوي da ayo wannan shirin yana tattaunawa akan sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin sallama kuma mun ji dan tarihi kadan na sunan shi da kuma abu guda da malan ya fadada akan shi wanda shine abu na daya da muka fara fitarwa a cikin tarihin wannan sahabi wanda zamu koyi da shi shine mutun ya kaura cewa fitina lokacin fitina da take tsakiyar cin gobara kai sai kai kokarin kaurace mata akan kallau
cikin abubuwa da aka rawaito akan wannan bawan Allah
na'am
Muhammad bin Maslamata al-Ansari mutun ne da yake wato ya cancanci kujerar da annabi ya bashi sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai wani kafiri ba yahudi makiyin Allah mai fada da musulunci da yake kokarin ganin bayan annabi kuma yake neman kokarin ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi ya cutar da musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana yake cewa wa zai kashe wannan bayhudi wannan maiyin Allah mai fada da musulunci Muhammad ibn Maslamah al-Ansari ya daga hannu ya ce gani ya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
shi wannan Ka'ab ibn al-Ashraf taghiyatul yahud ake cewa an yi alkawari da shi da musulmi ya warware saboda keta da bakin ciki da ke zuciyarsa yana cikin wato yahuda wanda da tarihi ba zai taba mantawa da su ba duk wani mugun ba yahudi da kaga yake fada da addinin Allah to almajiran su Ka'ab ibn al-Ashraf ne Ka'ab ibn al-Ashraf al-yahudi shine mutumin da ita hada kan Quraishawa yayi ta ziga su cewa su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe kudi akan harkar kuma duk wani saukar da kai da kankan da kai zai iya zuwa yayi maka ko yi wa wata kabila dan ta goyi bayan sa cewa su zama sojojin da za su je su fada shi kawai burin sa ya zai gama da annabi
alaihi salatu wassalam
Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi an je yakin Badar an kashe mutane da cikin musulmi da kuma mushrikai kafiran da aka kashe a Badar Ka'ab ne yake cewa ha'ulai ashraful arabi wa mulukun nas waɗannan mutane da Muhammadu ya kashe cikin mushrikai su ne manya-manyan larabawa kuma su ne masu mulkin mutane a duniya ce wallahi in har muhammadu zai kashe waɗannan mutane manyan mutane kafirai ne fa mushrikai ya ce wallahi la batnul ardi khairun min zahriha ya ce in mutu ina cikin ƙasa da rayu a cikin kabari cikin rami shi yafi min alheri akan in rayu a bayan ƙasa bayan annabi ya kashe waɗannan mutane Muhammad ya kashe waɗannan mutane sallallahu alaihi wasallam kenan shi yana ganin rayuwarsa ya ci gaba da rayuwa bayan an kashe waɗannan mutane to ba ta da wani amfani saboda tsabar adawa da musulunci Jabir bin Abdullah Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana manzo Allah ransa ya ɓaci akan wannan mugun ba yahudi annabi yake yin shela yake cewa malli Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad aza Allah wa rasulahu waye zai ɗauka min mataki waye zai kammale min da Ka'ab ibn al-Ashraf ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslamah al-Ansari sahabin mu ne da muke tattauna akan shi ya tashi ya miƙe nuna jarun tashi ya rasulullah atuhibbu an aqtula ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana so in kashe wannan mutumin annabi ya ce na'am ya ce to fa dalli an aqula shay'a ba ni dama zan fadi wani abu kafin na kashe shi. Ina so zan yi masa wata hila, zan yi masa wata kofar rago, amma zan yi wata magana dabara ce. Abinda zan fada din ba haka hakikanin abin yake ba, amma ka bani dama. Yana daga cikin wato alharbu khudwa, shi yaki dan yaudara ne. Ya halatta kai yaudara lokacin da zaka yaki ko kake yaki? Yace to amma ina neman ka bani izini kada ka kama ni da nan yaudara.
Annabi ya bashi dama alayhi salatu wassalam, yace je ka,
saboda wannan ba Yahudan wannan kafirin malam ba zai iya fa tafiya haka ba tare da an masa hila da dabara ba fa. Mugu ne, wayayye ne, ka san duk inda wato mabarnaci ya goge da barna, gogaggu kwararru su ake sa su neme shi su kama shi. Akwai criminal din da karamin kurtun dan sanda bai sai je aiki akan sa ba, wane shi? Sai an samu gogaggu kwararru wanda suka san aiki, suna da experience, suna da gogewa ta shekaru, sun yi mu'amala da mabarnata kala kala. Dan haka Ka'ab ibn Muhammad bin Maslama al-Ansari shi ya dauki wannan muhimma, ya dauki wannan nauyi dan ya zartar da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ga Ka'ab, ga Muhammad bin Maslama al-Ansari a gidan Ka'ab ibn al-Ashraf, sun ce yana da mutsallaka yanzu tsundun ga mu. Ya zo gidan wannan bayahudi da Annabi ya ce kada adha Allah wa rasulahu, aka shi ya cutar da Allah. Ta tuba Annabi shi ya cutar da Allah, ya cutar da manzon Allah. Mutum ne wannan fa, bayahudi. Shi sama la aminu ko wallahi ina tausayin mutanen da zaka ga suna san Yahudawa ko suna san Yahudanci, suna sha'awar rayuwa irin ta Yahudanci, akwai abin tausayi. Ba makiya Allah masu fada da musulunci irin Yahud. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Kun da fadin kirista fa da bayahudi. Ashaddan nasi adawa,
ma yau su ake tafawa, su ake koyi da su, su ne mutane ba gidaje ne kai in baka bi su ba, kuna makamancin wannan. To kun ji su, Annabi ya faɗa tun a farko wannan su ne iyayen Yahuda. Sai gashi ya zo gidan shi, sai yake ba shi labari, yace ai wannan mutumin Muhammadu ya yi ta cewa mu bashi sadaka, har ya gajiyar da mu, kullun roƙon mu yake mu bashi sadaka. Wannan shi Muhammad bin Maslama al-Ansari ne fa. Ya zo yake dan yana faɗin maganar kamar yana sukar Annabi ne a wajen sa, shi yasa dama yace da zai tafi yace ka bani izini zan faɗi wata magana. Da yaje kawai yana samu wannan babban bayahudi dan ya shimfiɗe mai himmarsa, wata shimfiɗa ya nuna masa a shi kamar ma ya bar musulunci ne, ya zo ya nuna masa yana tare da shi. Su ce wannan mutumin Muhammadu ya yi ta damun mu da sadaka, ya gajiyar da mu annana.
Dama a farko ka ce shi burinsa a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci.
Yawwa yawwa, kawai da ya masa wannan magana sai ji an gaya mai labarin da yake so. Ka san shi maki a karmu kalla, wanda baya son ka, wanda yake makiyinka ne, duk lokacin da ya ji labarin ga wani shi ma yana kin ka, har yana bada wani labari a kan ka mummuna, zai matso da shi kusa, zai ji ya samu abokin tafiya. Ya gaji yadda mu ya ta karɓan sadaka a gare mu, na zo wajenka ina neman ka taimaka min ka bani bashi. Wa inni qad ataituka astaslifuka
ina neman ka bani bashi. Sai yake cewa yace kai hakuri, mun bi Muhammadu mun gaji da sha'anin sa, amma me yasa ban rubu da shi ba? فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. أنت ذي يا كعب بن الأشرف بام سوم بر محمد النكسي ددي يا جد دم سومكي مقولي ما سقدو مقشيم ويش أنا سئنا ذيكين نجيك أشيم ما تدش مربلش دو أنا كعب بن الأشرف أنا جند دادي أنا سكر أنا so muna so ka ba mu bashin abinci, ranka ya dade abinci zaka ba mu, yunwa ta koro mu daga wajen Muhammadu. Sai Ka'ab ibn al-Ashraf bai hude sai ce na'am, zan ba ku bashin abinci amma da sharadin ku kuma za ku bani jingina. Sai ya ce da shi, to me kake so za mu baka jingina? Barka ji mugu, sai ce alhinuni ne sa'akum,
to
ku bani jinginan matanku. Ka ji wulakanci ba? Wai mutum ya zo yana neman ka taimake shi ka bashi bashin abinci, wai sai ce wai sai ka bashi jinginan matarka. Bayahude kenan, bayahude in an ce maka bayahude mugu, yahud kenan kaɗan daga aikinsu wallahi. Saboda zaka bani bashi in baka matata, ba ka matata. Sai yake cewa, sai Ka'ab ibn al-Ashraf sai yake cewa, tab yace tab, ranka ya dade, yaya za mu ba mu, yaya za mu baka jinginan matanmu wa anta ajmalul arabi, kai kafi kowa kyau a cikin larabawa, kyakkyawan mutum ne kai, ya za a yi mu baka matanmu? Ai sai su fitinu da kai, kaga ya dada, ya dada loda shi. Ai mutum mai wayo ne, to kai ma sai ka rinka yi masa wayo, ka ta loda shi. Ya ce, a ai kai kyakkyawan mutum ne, a cikin Laraba ba wanda ya fi ka kyau, ya za a yi mu ɗauki matanmu mu baka? A faɗi dai wani abin. Bayahude kenan, sai sake jiwa yake cewa, to ku bani ayanku, ku bani jingina ƴaƴanku sai in ba ku abinci, ba wai suke nema ba su, wai sai dai ya bada, a bada ƴaƴa. Sai suka ce, a yaya za mu yi mu ɗauki ƴaƴanmu mu baka? Daga baya bayan mun dawo maka da abinci, a zo ana zagin ƴaƴanmu a gari, ana cewa mun bada jinginar ƴaƴanmu don muna neman abincin da za mu ci, a ce ƴaƴan jingina. Ban kare da ya taimaka mana da ya ji, ha sai sai Muhammad bin Maslama al-Ansari ya ce, hada arun alaina, wannan aibu ne a gare mu. Ai sai dai kai haƙuri, za mu baka jinginan kayan faɗanmu, kayan yaƙinmu, muna da makamai da faɗa da muke zuwa jihadi, to za mu baka jinginansu. To saboda kana nuna mun lokaci ya yi tsakiyar kisar kenan, sai mai haƙuri zuwa wani sati za mu ji cewa yanzu ya yadda zai karɓi jinginan kayan faɗan. Me ya faru zuwa sati mai zuwa, insha Allah za mu ɗora abin da na faɗa ne, dai Allah shi ba mu zara. Wanda ne na kuskure hutun ta ban harshe, Allah ya mana afuwa, sai ka rike mana inda muka tsaya
insha Allah. To Allah ga ni dan uwa ya shigo cikin shirin. Assalamu alaikum. To Allah da iko kuma ba mu same shi ba, wayarsa ta katse sai ya sake bugawa. Yin ya sa
ka bar lamba ba
ai yake cewa ma sauraro, muna da lambar da za ku kira mu kai tsaye 0809004285 ko kuma sakon karanta kwana 0866200885. Assalamu alaikum.
Abun alaikum sallallahu alaihi wa sallam.
Muna tare da wa?
To kai tsaye muna tare da Muktar Jela da wata Abba Rukayya.
To Abba Rukayya, me kake dauke da shi?
To alhamdulillah, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya amana da ta wannan gida da ake yi.
Amin.
Bayar da nake da ita shine, duba da malam ya koro abubuwa, to da dama kamar yanda yace mutane wanda suke gudun fitince dole duniya su ne suke koyi da magabata na barai kuma a wani lokacin wasu kuma yayin da ake fitina suna kai kansu shin malam gaba da amtali wanda kuma ake yin wannan fitina ce wacce take kawai ta taso baka gata kuma idan masiba an ce ta taso a gari sai ya halatta wai ka fita daga cikin gari ba
to insha Allah to Allah ya saka
rafi kin da kan tambaye su
abinda ake nufi akaram kallahu bai wannan ba fitina hadisi ne ce ba annoba
yawa na'am akaram
annoba ne idan wani ciwo ya zo gari a ciwon kwalara a ciwon ciki a ciwon hangun a ciwon wane ne to shine aka ce ba halarta ka fita ka bar gari ba yawa amma ba wai fitina ba dan fitina ta zo ka gudu gashi wani sabi ya gudu
eh
ba shi ake nufi ba karam kallah
to Allah ya samu dace assalamu alaikum
assalamu
alaikum muna tare da wa
kuna tare da Umar Muhammad daga nan Hosoro
to mallam Umar me kake dauke da shi ai
a daman kidan da ran gida Allah malam shi dan dinga ga hankali a kan wannan kungiya dan mazhabar Shia
to
da suke dan abubuwa marasa da iyaka wanda ba za su kawo zaman lafiya a ƙasa ba
to insha Allah
gaskiya ne kuma dai ana ta karantar da mutane ai shine fitina a duk alu misalin mutumin da zai zo ya dauki makami ko yaje wani abu da zai musamman ya fada da gwamnati kaga abin ne musamman lafiya ba wannan duk mai hankali ya riga sani kuma abu ne wanda yake ba daidai ba shi yasa muke karantar ai wannan din yana daga cikin fadakarwar duk wani mutum musulmi ya sani yaje ya fada cikin wata fitina dan neman wata biyan bukata ta wani wannan bai halatta ba kai ko ta sani ma so za a ci gaba da fadakarwa insha Allah Allah ya ganar da mu
amin
muna fatan wanda bai gane ba Allah ya ganar da shi kuma malamai su ji tsoron Allah su rinka doron mabiya akan hanya ta kwarai galiban wasu mabiyan nan wallahi san Allah ya sa suke yin abubuwan da suke sai an nuna musu Allah ne sai an nuna musu wannan din hanyar ita ce daidai alhali kuma kuskure ne Allah ya ganar da mu
amin assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. A gurguje muna tare da wa?
Ta dauke.
Wannan dan uwa koya shi ta dauke. Akarmakalla akwai sako da dama da suka shigo. Suke ta neman addu'a wasu kuma suke fatan alkhairi ga malam ga kuma wannan shirin mai albarka.
Allah ba mu dacewa.
Ko kuma wanda suke ta neman malam su ma ya sa su a cikin addu'o'i.
To Allah muke roƙo ya biya mana bukatun mu gaba daya kuma kurakuran mu ya yafe mana duk wanda ya turo takarda da sunan yana da wata bukata da yake so Allah ya yaye masa to muna fatan ya yaye masa mu ma din da muke fada muna da bukatun muna da abubuwan da muke so Allah ya yaye mana
to dan uwa yana tambayar yaushe ne wannan bawan Allah ya bar duniya wanda ina zato in ya kwantar da hankalinsa
insha Allah
a lokacin da ya bar duniya masauraro duka iya abinda za mu iya kawowa a cikin wannan shirin mai albarka kenan a madadin shugaba jagora na gidan wannan radio mai albarka Ahmad Gajjal Yakubu da shugaba ta shirye-shirye Asma Sadiq Zainab Abdulrahman mai agogo ta sada da ku Aminu Kadir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زق رمان وغسلينا غابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زق رمان وغسلينا لنستفيق